أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو 24 ga watan Ramadan 1427 wanda dai kirgen kuma 13 ne ga watan March 2026 muna cikin wannan sura ta suratul talaq wanda yau zamu tashi aya ta 6 askinuhunna min haythu sakantum daga wannan masallaci na al-ahfad dake garin Gombe a wannan kasa ta mu ta Najeriya Allah ubangiji ya mana tawfiki Allah ya amsa mana ibadunmu gaba daya jiya mun tattauna wasu masaloli da suka shafi idda da suka shafi kashe-kashen masu idda da shika din kansa da shikan da ya wajaba da wanda ya haramta da wanda makaruhi da na mustahabbi da shika na wajibi duk mun tattauna akan su akwai masala daya ta likitanci da naso mu tattauna akai shine hikima na yin jini uku din nan da alakar sa da kamuwa da ciwon kansa rashin yin haka din dama a bincike na likitanci akwai dan argument akwai dan wani musu tsakanin su sai na ga ba mun tattauna masalan majiya shi yasa na tsallake ta alaran ma ya dan tunatar da ni sai na ga bai ma dace mu tattauna ta ba kawai to yau zamu tashi askinu hunna min haythu sakantum mas'alolin na in an saki mace za a bata gurin zama za a bata inda za ta zauna na'am alaran ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا
wannan aya da take gaban mu fadin Allah madaukakin sarki askinuhunna min haythu sakantum ubangiji subhanahu wataala yake cewa ku zaunar da iyalanku waɗanda kuka sake su matayenku a inda kuka zauna min wujudikum daidai da rufin asirinku ana daidai da abin da kuke samu ba a takura muku ba inda kake da shi nan zaka zauna da ita ba zaka nema mata wani guri da yafi karfin abin da kake da shi ba wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna kada ku takura musu wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna kada ku cutar da su dan ku saka musu kunci kada ku sa musu kunci ta hanyar takura musu da cutar da su kada ka cutar da ita kaga fa mata ne wanda auren ku ya rabu amma musulunci baya karantar da irin abubuwan da yake faruwa yanzu daga an rabu da mata shikenan gaba ya shiga tsakanin waccar matar da mijin da gidansu da wancan an shiga gaba wanda kuma abin da ya hada babba ne to dan haka ake ga wa miji banda cutarwa dan an rabu kar ka cutar da ita ka bata haƙoƙinta yanzu tana cikin wani irin halin da take buƙatan a rarrashe ta to in kai me in kai mumini ne wacce ka saka zaka yi ta bibiyan ta ne da duk haƙoƙin da aka ce ka bata na zama to shi yasa Allah ya ce wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulatu hamlin idan mata masu ciki ne fa anfiqu alaihinna to ku tabbata fa za ku ciyar da su anan dalilin da yasa aka kawo mata masu ciki domin akwai matar da ita babu ba ta da gurin zama in an sake ta matar da aka mata shika uku ya kai shika uku a magana mafi inganci kamar da zamu tattauna an jima ita babu gurin zama tattare da ita ba za a bata gurin zama ba balle abinci duka ba za a bata ba to karka dauka ita ma mai ciki haka ce sai aka tunda an yi maganar ba su gurin zama to mai ciki ko da shika uku aka yi mata wa in kunna ulati hamlin in dai mai ciki ce fa anfiqu alaihinna banda gurin zama kuma da aka bata to kuma a bata abinci hatta yadana hamlahunna har sai ta aihu haka za a yi mata koda shika ya kai uku fa in arda'na lakum to yanzu an ce hatta yadana hamlahunna har sai sun aihu fa in arda'na lakum idan suka shayar muku da ƴaƴanku tunda an aihu uwa ce take shayarwa ba to in su za su shayar da ƴaƴanku fa atuhunna ujurahunna lallai sai ku ba su kudin jinga kudin shayarwa aikin da za ta maka da san da take karkashinka akwai rahama ta tausayin cewa yanzu akwai igiyar aure a tsakaninmu ba za ta nemi kudin shayarwa ba domin koda tana karkashinka shayarwan nan ba wajibi bane a gare ta za ta iya cewa ni ba zan shayar ba a nemi wacce za ta shayar to balle kuma yanzu babu aure to kaga nan ne ma zai ƙara ƙarfi saboda haka sai a biya ta kuɗin shayarwa tunda yanzu ta gama maka aikin ka ta haifa maka shi a ranar da ta haifa za ta tafi da shi ne ka ci gaba da shayarwa to sai shari'a ta nuna mana wani abu mai girma a wannan ayar abu biyu na farko can ta ce mana wala tu daruhunna tadayyiqu alaihinna ku bi su a hankali kar ku cutar da su kar ku takura su ku kimanta su ku ririta su kaga fa bayan aure ya rabu wannan aure musulunci kenan to sai nan kuma aka ce in har za ta shayar maka wa atamiru bainakum bima'rufin wa atamiru me ake nufi da wa atamiru ai liya'mur kullu wahidin sahibahu bi khair kalma ce ta umarni kowa yake yi wa junansa yake yi wa dan uwansa umarni da abu na alkhairi wane yanzu mun riga mun an riga an aifu yaya za mu yi mu samu a shayar da dan nan ni a shawari na ga yadda za a yi ni ma a shawari na ga yadda za a yi to kowa zai ke ba wa kowa shawari sannan ina ga maimakon ake bada abu kaza to ga irin abin da ya dace ake bayarwa maimakon ake saya masa kaza ga yadda ya dace ake yi wa atamiru bainakum kuke yin umarni da junanku da alkhairi wasu malamai suka ce ko kuma kalmar wa atamiru tana nufin tashawaru kuke zama kaga fa an aure ya rabu amma da kai da ita ana so kuke zaunawa kuke tattaunawa zaunawa na ka'ida kaga ai ta aiku kaga ai ta gama idda ko to ana so ake shawara wali itimaru at-tashawuru wannan itimar din ana nufin yin shawara wattadawul fi nazar kuma ai discussion a abin da ake ga zai zama maslaha na yaro da maslaha na ma'aurata guda biyu sai ubangiji yake cewa wa inta asartum idan kuma mijin ya zama na lokacin da ta aihu talaka ne ba shi da ƙarfi ko an kasa daidaitawa ko wa inta asartum in kuka kasa daidaituwa ya ce miliyan biyu zai bayar a shekara biyu din nan ke kuma kika ce ba miliyan goma ba zai yi ba aka yi ta ce nifa iya abinda za mu tsaya kenan to in aka yi haka aka kasa daidaitawa fasaturji'u lahu ukhra ai sai a bar shi watakila wata matar in ta zo tunda kinki watakila a miliyan ɗaya ma ko 700,000 ma sai ta karbe shi tunda ke kinki wata za ta karbe shi a lokacin da in ya kasa kuka in ya kasa bacci yana ta kuka ke in ke ce zaki saka shi akan kirjinki zai ji abin nan dumi na jikin uwa yayi bacci da wuri amma in wata ce daban dumin jikinta ba shi da alaka da nasa in tayi tayi yake bacci sai ta dauko maganin bacci ta danna masa yayi kwana uku yana bacci tunda ke kin kiki hakuri da abin da za a yi to za a samu wanda tun kafin ya gama yayan ma ya zama dan kwaya ko masu shayarwa ne yanzu masu tsoron Allah ne kada fa ana magana masu shayarwa na zamanin annabi can baya ne wanda suke da imani suke da tsoron Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa bata shayar da shi ba galibi a lokacin larabawa ma shayarwa da ake yi galibi uwa bata shayarwa ana aihuwa kawai za a bata ta cigaba da dawainiyar miji dan a kai shi gidan haya ya je shi a shayar da shi masu amana to yanzu saboda ke ma hukace ya ce sai ke bar shi ke kiki karban 1800 ya je ba wata 1300 ta karba ita kuma gurgurun 1300 za ta masa reno in zai mata abin nan gadagada ta bashi maganin bacci ta bacci yana motsawa ta bashi ruwa ta dan kada masa abin nan me sunan wannan madaran nan mai arhan nan cowbell a ta danna masa cowbell so da ka in fa in ta asarta in ko gidai da ta su turji ulahu ukra wata matan sai ta shayar da shi sai Allah subhanahu wataala yake cewa ita ciyarwa din liyunfiq zu sa'atin min sa'ati kowane mai arziki ya ciyar gurgudan arzikinsa banda karanta musulunci baya son karanta ni din nan ma da kuke gani na tsani in ga mai iko mai idama in ga yana yin karanta in ga wanda zai iya yin kyauta ko sadaka da miliyan 1 in ga yazo yana daukan 300 400 yana bayarwa ni ma bana so musulunci ma baya so karanta ba ta yi ba ko kyauta ce kar kai kyauta ta karanta kai kyauta mai kyau yadda ubangiji zai sama albarka wanda zaka ba wa ya sanka masa to mai wadata wanda matar da suka rabu ya ciyar da ita a wadace amma wa mun kudira alaihi rizquhu wanda kuma aka samu matsala arzikin sa yayi baya falyunfiq bimma atahu Allah sai ta yi hakuri ya ciyar da ita da gurgurdan abin da ubangiji ya bashi la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha dama rai ba a dora mata wani abu na nauyi na aiki da za ta yi sai face abin da ubangiji ya bata wanda aka bata take da shi wanda take da abin nan ta mallaka da shi za ta yi to ubangiji sai ya yi wa ma'auratan gaba daya wa'azi kar ki ga yanzu yana cikin kunci ki yi hakuri da abin da zai baki sai ja'alallahu ba'da usrin yusra ubangiji duk inda aka samu kunci za a samu bude insha Allah ta'ala nan gaba ki hakuri watakila yanzu ma bayan yan gama a samu wani daidaito da za ku dawo in kika nuna masa rashin mutunci a dan abin da yake da shi kika ki karban kadan din kika nuna son duniya watakila kuma a zo a fara tunanin dawowa watakil ke ce ma za ki jarabtu kina so ki dawo gidanki ba zai tausaya ba zai tuna walakanci da kika masa kai kuma in kana da kudi ka ki ka daga mata kafa watakil kai ta bangaren ka ne za ka ji kana so matarka ta dawo in ta tuna walakancin da ka mata to wallahi babu maganan a dawo shi yasa zaman aure gaba dayansa daga miji da mata da sirkai bangare biyu bangaren miji da bangaren mata wallahi kar ka yadda a tarihin auren a samu rashin mutunci a wani bangare naka ba a mantawa sai an fitinu an ce a dawo sai miji ya ce walakancin da iyayenki suka min ba zan iya ba sai an fitinu ka ce ta dawo sai ta ce walakancin da iyayenka suka min ba zan manta ba shikenan kuma ba shi da riba wannan walakancin ba shi da riba musulunci bai yadda ba ni ina ganin babbar alaka da bai dace a rabu da rashin mutunci ba ita ce ta aure dan siyasa ma za a yi rigingimin siyasa ka ji wasu masu hankalinsu suna cewa kar fa mu yadda a harkar siyasar nan mu yi fada da suwani masu hankali kenan kar mu yadda a ce za mu yi fada da tim din kaza wannan dan siyasa mai kwakwalwa mai hankali da ya san me yake kenan mahaukacin dan siyasa shine wanda zai fada da wa'ancan dan wane ba sa tare da mu ayi kaza dan wane baya tare da mu ayi kaza ko primaries ba ai ba fa ko primary election ba ayi ba watakil nakan nan yaje ya ci primary election wa'ancan da kai fada da su yau za su baka goyen baya su taimake ka a guriyar ka zo da kai wawa ne ba kai siyasa ba wanda aka yin siyasa suke ba wasun su haka suke amma mai hankali zai da hada kai da kowa to haka zaman aure shi ma shine babba abin da ya hada ku yafi abin da ya raba ku ku tuna sanda aka ce an yadda aje a daura auren nan ku tuna yadda kake dokin za a daura aure ki tuna yadda kike doki ki tuna yadda iyayenki suke jin yanzu yar mu ta samu mijin aure kai ma ka tuna yadda ake jin wane yanzu ya samu wacce za a aura kai kan zo abin ba zai yi ba shi kuma ba za a bi shi da rashin mutunci ba ko kadan ba za a bi shi da rashin mutunci ba bayan an rabu duk abin da aka sani na mutuntawa shikenan an zama ƴan uwa kuma koda ba hayayyafa a tsakani balle kuma su aka samu akwai hayayyafa shi yasa qur'ani yace wala tansawul fadla bainakum karfaku man tafalalan da take tsakaninku kuma aurata dan kun rabu a bi da rashin mutunci kar ku manta wannan to da mu dawo manya manyan hukunce hukunce karkashin wayannan ayoyi guda biyu ne na farko ayoyin da suka gabata an ce kar a fitar da wacce aka saka daga gidanta to anan ayan sai aka sake umarnin cewa a ba su gurin zama askinuhunna min haythu sakantu ku zaunar da su a gidan da kuke zaune tare min wujudikum na rufin asirinku na abin da kuke da shi na rufin asiri wannan idan mata da aka yi mata shika na kome shika daya ko shika biyu ko mai ciki ce ko mara ciki ce zaka zaunar da ita a gidan da kake zaune ita wacce shika daya ne auren ku bai yanke ba akwai alaka ta aure zaka shiga gurinta zaka zauna a gurinta zaka kwana a gidanta baka da matsala amma wacce shikan ku ya kai uku wanda ya kai uku to babu gurin zama babu gurin zama a tsakanin ku ita ba za mu zo mu tattauna masala din idan mai ciki ce shika ya kai uku to zaka bata gurin zama amma ita ba zaka ki shiga gurinta ba zaka kwana a gidanta ba ba za ku kwana daki ɗaya ba in dai shika ya kai uku duka babu wannan saboda yanzu alakar aure ta gama yankewa sai alaka ta mutunci kadai kaga waccar wacce shikan ko auren shika na kome ne zaka gaje ta zaka gaje ka a wannan lokaci din matar ka ce kana da gadon ta tana da gadon ka wala tudarruhunna litudayyiqu alayhinna mun tattauna wannan masala wa in kunna ulatu hamlin idan masu ciki ne imam al-qurtubi yake cewa fadin Allah madaukin sarki wa in kunna ulatu hamlin in mata masu ciki ne fa anfiqu alayhinna ku ciyar da su hatta yadhana hamlahunna har sai sun aif imam qurtubi yake cewa la khilafa babu sabani bainal ulama tsakanin malamai fi wujubin nafaqati was-sukna lil hamil al-mudallaqa thalathan aw aqalla minhun mace in tana da ciki aka sake ta ko da shika uku ne babu sabani malamai sun ce wajibi ne ka bata gurin zama ka ciyar da ita kuma har sai ta aihu fa amma al-hamilu mutawaffa anha zawjuha amma mai ciki da mijinta Allah ya masa rasuwa to kun ga akwai bambanci ita ciki ne da ita sai mijinta ya rasu fa qala aliyu وابن عمر وابن مسعود والشري والنخعي والشعبي وحماد وابن ابي ليلى وسفيان والضحاك دوكا وئنن مالام دا نكيرغا سوكا تشي ينفق عليها من جميع المال حتى تضع mace mai ciki za a ke daukan dukiyar mijinta da ya bari na gado a cikin kudin gado kar a raba gado wannan very sensitive abin nan ne masala ce dan wasu ba ciki kawai sai a watsar da su miji ya mutu ba za a cikin kudin gado za a dauka a lissafa nan da wata hudun nan ko biyar da za ta aihu ya za a yi ciyar da ita sai a lissafa kudin kullun 2000 sai a ware na kwana na iya watannin duk wata sai a bayar duk wata har sai a bayar har sai ta aihu duk da cewa wasu malamai da ƴan baya kamar Ibn Abbas da Ibn Zubair da Jabir bin Abdullah da Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Hanifa da sauran abokan Abu Hanifa suka ce la yunfaqu 'alayha illa min nasibiha ciyar da ita ba za a bata daga dukiyar gado ba za a raba gado ne a cikin gadon ta tace ciyar da kanta amma Allah ta'ala a'lam wannan masala ce kamar da na fada very sensitive mai ciki za a duba maslaha a hada wayannan kauluka guda biyu din a ga yadda za a tura ta kamar yaya hada kauluka guda biyu din kun ga sun ce wajibi a ciyar da ita a shayar da ita wanda mijinta ya rasu kuma daga dukiyar miji ba daga dukiyar ban gadon ta ba wasu kace za a bata gadon ta a ciki za ta ciyar da kanta to kaga sai a hadu a tsakiya a hadu a tsakiya a dan ta harmonika so ta can a samu kaso ta nan dan a samu tawfiki na maganganu din wayin arda'na lakum in suka shayar muku fa atuhunna ujurna ku basu abin nan sadaki sadaki ne ko mai sunansa ku basu ladan su manya-manyan matsaloli na wajen zama din nan mun faɗa mun ce wajibi ne ga wanda aka saka a bata wajen zama amma ana nufin wacce aka sake saki na komi domin har yanzu ita mata ce har yanzu hukuncinta hukuncin matarsa ce gurgurdan wajen zama mun faɗa iya ikonsa to wacce aka mata shika uku wacce aka mata shika uku na dan haska mana ko na dauki ra'ayin da yake cewa ba za a ciyar da ita ba kuma ba za a shayar da ita ba sai ba za a ciyar da ita kuma ba za a bata wajen zama ba duk da cewa malamai sun rubu a wannan misalan kashi uku shin wacce aka mata shika shika uku in har shikan ya kai uku banda mai ciki fa mai ciki mun ce ko shika ya kai uku ita akwai gurin zama akwai abinci to wacce ba mai ciki ba fa Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce za a bata gurin zama amma banda abinci iyayenta sai suke kawo mata abinci to ba gari ta koma gidansu ba wannan fatawa na Imam Malik Allah ya saka masa alkhairi dalilin Imam Malik shine wannan ayar askinuhunna min haythu zakantum min wujudikum ku zaunar da su a gunda za ku zauna amma ba a kawo maganar ciyarwa ba amma a can baya an yi maganar ciyarwa kuma da aka zo nan sai aka ce wa in kunna ulati hamlin sai aka ce in masu ciki ne a ciyar da su kenan nan ana maganar masu cikin da ya kai shika uku kenan a ba su gurin zama a ciyar da su to amma ba a kawo wacce ba mai ciki ba wanda aka sake ta kai uku da haka Imam Malik ya ce wajen zama ne kare magana ce mai kyau magana ce mai kyau amma hadisi ya fito ya warware mana ƙwalo-ƙwalo to don haka duk ijtihadi da malamai za su yi an samu nassi kuma da ya nuna ba haka ba sai ajiye za mu zo mu samu hadisin da ya nuna ba ta da gurin zama ba ta da ba za a ciyar da ita ba Abu Hanifa Abu Hanifa Allah ya ƙara masa yadda shi kuma ya ce ita ma da wajen zama da ciyarwa duk za a hada mata wacce aka mata shika uku wannan maganar Abu Hanifa amma maganar da tafi inganci ita ce maganar Ahmad Imam Ahmad da Ishaq da Abu Thawb suka ce ba gurin zama babu ciyarwa duka in dai shika ya kai uku kawai a tattara kaya kawai a tafi wannan haka suka fada kuma dalilin su shine mai karfi wanda hadisi ingantacce da Imam Muslim ya rawaito shi akwai wata mata da ake ce mata Fatimatu bintu Qais Fatimatu binti Qais hadisi Fatimata binti Qais ya hadisin yake tace da kaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma'i aku zauji na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da dan uwan mijina mun kai mun je a warware mana rigima kenan da dan uwan mijinta ko uwan mijinta ko kanin mijinta suka shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to inda an zo rigima ne warware rigima ai ɗaya ne zai fara magana ko fa qultu sai ta ce ni sai na fara magana ni sai na fara yin magana me ta ce sai ta ce inna zauji mijinta tallakani ya sake ni wa inna haza shi kuma wannan dan uwan mijina wa kenan ko kani ko kenan wannan yake nuna yayye da kanne za su ke shiga dawai abin nan harkar auratayyan cikin gidansu na junan su suke ba wa juna shawari amma yanzu akwai kaida akwai dokoki tace miji na ya sake ni wa inna hadha shi kuma wannan dan gowan miji na yas'umu yana cewa an laysa li sukuna wala nafaka babu ci ba ciyarwa babu gurin zama shi haka ya fada in fita in bar musu gidansu qala sai annabi yace ballaki sukuna walakin nafaka a duk da shika uku ne akwai gurin zama abin afwan kai sai annabi ce mata a akwai gurin zama akwai kuma ciyarwa annabi yayi aiki da al'aslu al'aslu shi ne sai ke mata akwai gurin zama akwai ciyarwa qala sai shi kuma zai yi magana zai ce ya manzon Allah ni dalili na da yasa nace ba gurin zama ba ciyarwa inna zawjaha talaqaha thalathan wa na fa kokani na fa shika uku ya mata fa ya manzon Allah ya za a ce akwai gurin zama akwai ciyarwa ita tace ni nace babu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace eh to zan canja magana ta inna masukuna gurin zama wan nafaqatu da ciyarwa ala man lahu alaiha raja ga matar da shika ɗaya ne ko biyu akwai komai ita ake wa haka wanda babu babu yanzu saboda haka Fatima bintu Qais babu gurin zama babu ciyarwa wannan hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya rawaito shi kenan wacce aka yi mata shika uku ba gurin zama babu ciyarwa sai dai kudin sallama akwai dan abin da ake ba za mu tattauna shi a gaba summary na wannan ayoyi din matar da aka sake ta na komai akwai wajen zama akwai ciyarwa wajen zama gurgurdan ikon ka ne an haramta a takurawa mata a lokacin da suke wannan idda ne ba za a fidda su daga gida ba mai ciki akwai gurin zama ko da shika uku ne kuma akwai ciyarwa wanda aka mata shika ba'ini akwai sabani na malamai har maganganu uku ko mun fada mun tattauna akan su to sai ubangiji yake cewa li yunfiqdu sa'atin min sa'ati to tunda mun ce akwai ciyarwa to bari a fada ko mai iko ya ciyar gurgurdan ikon sai ina ga mun gaba tattaunawa nan ban kudira alaihi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah ba ya takurare sai abin da ya bata kamar yadda Allah ya fada la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra ay sayaj'alu Allahu lil faqiri ba'da al faqri wash shidda wad dhiq ghinan wa raka'an wa sa'a talakan da kuke gani talaka ne yanzu Allah ubangiji daga baya zai iya baci budi saboda haka kai dan abin da kake da shi ka daure ka ciyar kar ka bari shedan yayi wasa da zuciyarka ka ce ai yanzu dan kadan nake da shi ai bazan bayar ba ash-shaytanu yu'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha don ko shedan kullun yana dauka muku alƙawarin talauci ne yace in kuna yin kaza za ku yi talauci za ku yi kaza wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim in kai kokari ka jure kake ciyarwa da gurgurdan abin da Allah ya baka ka duba ladan Allah ka duba Allah ne ya baka kai hakuri to ubangiji kuma zai fada da maka ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim wasu fa'idodi na tarbiyya duk da cewa a cikin tattaunawa duk nayi maganar su amma ba laifi bane mu ƙara muraja ake shawari da wacce aka saka ko da shika uku ne in tana da ciki ake shawari da su a maslahan da da maslahan bayan rabuwa a duba girman aure babban al'amari ne mun faɗa in akwai uzuri za a yi shika wannan shikan fa ba son sa ake ba fa an samu uzuri karamin uzurin da muka faɗa a cikin ajiya to duk daga karamin uzuri gara fa a jure karamin uzurin a bar matar kar a yi shiga in ku har za a yi to ba a kyauta ba a wajen shari'a ba a kyauta mata ba a ce haramun bane amma ba a kyauta ba saboda girman wannan igiya ta aure ne sannan al mu'amalatu bil husna ba'da al furqa bayan an rabu a kiyaye mu'amala mai kyau ta mutunci a kiyaye mu'amala ta mutunci ba ta shanci bane sai dai kun bari ta shancin ne ya raba da tsinuwa da jifa da bakaken maganganu wallahi kuma duk mun ga irin wayannan abubuwa auren da aka yi rafuwa na rashin mutunci iya ƙarshe. Wani lokaci kana cikin wannan tattaunawa ne, akwai wanda an yi irin rashin mutuncin ya an wuce duk inda ake tsammani, kuma aka zo za a mayar, nace ni ba da ni ba, aka zo aka mayar, ni yanzu har yanzu ni ina jin wani irin abu, yanzu a yi irin wancan rashin mutuncin kuma a dawo, da Allah ya za a kalli juna. Amma a rabu a mutunci, dan mutunci kullum an san shi da mutunci, marar mutunci ne za a samu rashin mutunci a irin wannan. Mun gama waɗannan matsaloli din, za mu shiga wasu matsaloli daban. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha fahasabnaha.
Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadidan wa'adzabnaha 'adaban nukra fadhaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra a'addallahu lahum 'adaban shadida fattaqullaha ya ulil albabil ladhina amanu qad anzalallahu ilaykum رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
Allah subhanahu wataala sai ya zo yana mana gargadi kuma yana yin referring din mu back to al'umma na baya da suka saba wa Allah. Yanzu nan ba hukunce hukuncen aure aka gaya mana ba tun daga farkon sura, hukunce hukuncen aure da yadda yake yin aure da yadda ake shiga da mutuntawa da ake so a yi da lokacin rabuwa ga yadda za a yi. Allah ya mana wa'azi, ya gaya mana ya ce ku bi can ba cewa aka yi zalikum tu a zo na bi ko wa'azi ake muku da shi wa tilka hududullah kuma duk Allah ya mana fada. To yanzu ruwanka in ka ga dama ka bi ka samu moromoron da muka fada, ribar bin kanka za ta dawo. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra. Ubangiji zai buɗa maka, zai baka arziki, zai baka yalwa, duk in ka bi din nan benefit din kanka zai dawo. Idan baka bi fa, Allah ya ce wa kayyin min qaryatin, alƙarya ma gari guda suna nan da yawa, atat an amri rabbiha wa rusulihi, waɗanda suka saba umarnin ubangijinta, suka saba umarnin abin nan manzanta, fahasabnaha hisaban shadida. Kun gane alƙaryatai ake magana yanzu fa, ba kai kadai ba, suka saba umarnin ubangiji, suka kibin ubangiji, suka yi taurin kai, suka saba wa manzan, fahasabnaha hisaban shadida, muka azabtar da su azaba mai tsanani, muka musu hisabi mai tsanani, wa addamnaha azaban nukura, muka yi musu mummunar azaba tun daga duniya. Mun samu wasu an kifar da su, wasu an saukar musu da wuta daga sama, wasu an mai da su birrai, wasu ruwan shan su an mai da shi jini, wasu an cika musu garin su da kwaɗi, wasu an cika musu garin su da ƙwarƙwata, wasu an turo musu ruwan dufana saboda sun saba Ubangiji. kuma ba da yawa al'umar to balle kai kadai Allah ya ce gashi ka kibi kai nawa kake Allah ce waifa wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira bayan nuh da yawa aka halaka bayan halakar da jama'ar annabi nuh wa kam ahlakna min qaryatin badrat bashi ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan ga gidajen su nan yanzu ba kowa a cikin mun halakar da su lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithina wa ma kana rabbuka muhlika al-qura hatta yab'atha fi ummiha rasula Allah sai aiko manzo kuma yanzu aiko manzo duk an ga yabu dokokin auren nan da dokokin shika jira ake gabi kawai wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahliha zalimun wani waje Allah yake cewa wa ka'ayyin min qaryatin hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum alqarya da yawa Allah ya halakar da su balle kai kadai a ce ka bi wannan umarnin kenan rashin bin wannan umarnin zamantakewan aure wannan ayyun fa sun isa su ba mu sako kaga mutum yana samun kudi yana zaune da mata amma kullun awargaje yake kullun bai da kwanciyar hankali to baya bin auren da sun yadda sunna tace ayi ne yana zalunta matan a cikin gidan aure ana da matsala fa matsala sosai wani zaka samu yana da kudi sosai fa amma wallahi matan nan ba sa cin kudin nan to yanzu don Allah wannan mutumin da a yanzu ana zaman auren ma matansa ba samu da dukiyar sa don Allah in an rabu zai iya bin dokokin nan ba zai yi ba yanzu mijin da matarsa za ta masa laifi a gidan haya ya kore ta ya jaku ya saka ta a tsakar gida ya rufe kofa har bacci ya dauke ta a tsakar gida rumfar ɗakin ta ta kwanta tana bacci mijin wata zai shiga fitsari ya zo ya tsallake ta ya wuce dan Allah wannan kuna ganin in shika ya faru zai biyo wannan dokokin Allah in ko bai bi ba Allah subhanahu wataala ya fada wa kayyin min qaryatin atata amir rabbiha tun daga duniya zai ga sakamako kasuwancinsa ba zai kyau ba rayuwarsa ba za ta yi albarka ba sai ubangiji yake cewa fa zaqat wa bala amriha da ta saba wa Allah sai muka dandana mata kudanta wa kana akibatu amriha khusra karkashin karshen ku abinda za mu dandana mata na azaba karshen sa asara ne kuma haka kai ma za a maka to mai yattaqillahi yaj'al lahu min amrihi yusra wani irin azaba kuma aka tana da mata ubangiji ya addallahu lahum azaban shadida in ta mutu kuma ta je kiyama zamun tana da mata azaba mai tsanani to dan haka ku masu imani fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu ya ku masu imani masu hankali ko ku ji tsoron Allah kar ku ki bin dokokin auren nan da na fada qad anzalallahu ilaykum dhikra domin Allah ya aiko muku da mai tunatarwa rasulan shine annabi Allah ya aiko muku mai tunatarwa rasulan kuma ya isar qur'ani gashi nan a gaban mu yatlu alaikum ayati llahi mubayyinat yana karanta mana ayoyin Allah dalla dalla masu bayyane mana bata masu nuna mana shari'a yayi haka ne liyukhrijal ladina amanu wa amilus salihati minaz zulumati ilan nur domin a fitar da muminai daga duhun jahilci zuwa ga haske na ilimi daga duhun bid'a zuwa ga haske na sunna daga duhun kafirci zuwa ga haske na musulunci daga duhun bata zuwa ga haske na shari'a daga duhun rashin mutunci zuwa ga haske na mutunci daga duhun rowa zuwa ga haske na kyauta daga duhun jahilci daga duhun zalunci zuwa ga haske na adalci daga duhun rashin sakin fiska zuwa ga haske na walwala annabi duk ya karantar da mu makarimul akhlaq duk abin da na faɗa dinnan daga duhun hasada zuwa ga haske na kaunar kowa Allah ya azurta shi da nasa wa man yu'min billah wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan yayi aiki nagari irin abin da muka masa umarni yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada za a shigar da shi aljanna wanda karkashin ta akwai koramu zai dawwama cikin aljanna har abada ba a fita an shiga aljanna ba a fita in an shiga aljanna Allah ka sa muna ciki kad ahsanallahu lahu rizqa ka ga min arzikin da yafi wannan ka ga min arzikin da yafi ka gama rayuwarka ubangiji ya baka babbar aljanna menene shi wannan kad ahsanallahu lahu rizqa hakika ubangiji ya kyautata masa arzikin sa babu arzikin da ya wuce wannan alarma muje ayoyi na gaba me Allah ya ce
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم
نعم وبنجي سبحانه وتعالى a aya da ta gabata yace ya aiko mana rasulan ya aiko mana manzo mun fassara ta ko yatlu alaikum ayatul lahi mubayyinatin wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur dan ya fitar da ku daga duhu to tun a can aya ce mubayyinat dama annabi shi yake bayyana ayoyi annabi shi yake bayyana ayoyi duk ayan qur'ani shi yake mana fassara na dawo baya ne saboda in dan tabo mana dan tatsina din nan da kuma mabiyan su wani dan tatsina yana nan wai bai yadda da hadisi ba bai yadda da hadisi ba ana bai yadda da fassarar da annabi zai na qur'ani ba amma shi kuma zai zo yana fassara maka yafi annabin kenan fa wallahi arna ne baka yadda da fassarar annabi ba baka yadda da annabi ba ka ce kuma kai zaka fassara baka yadda da annabi kuma kai kana ka yadda da naka kenan kafi annabi su ne wanda in ba a yi sa a ba karshe wallahi sai sun ce muku Allah ya aiko su wannan shine luzum na maganar su yafi annabi kenan to ubangiji ce mana rasulan annabi yatlu alaikum ayatin la zai karanta mana qur'ani mubayyinatin yana mai bayyana su kabai da Allah fada wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin qur'ani ya bayyane mana komai wa nazzalna alaykal dhikra tubayyana lin nas kai kuma ka bayyana mutane dalla dalla dan ka fitar da mutane daga zaluncin duhu ka kai su zuwa haske kamar da Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamidillah har zuwa karshe wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha qur'ani haske ne ubangiji yake shiryar da wanda ya ga dama wa innaka latahdi ila siratil mustaqim kai kuma ya annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko ka ne dan ka haska musu hanya ta gari haskawa ne aikin annabi dora mutane akan hanyar da can bin hanyar kuma wannan na Allah ne Allah ne mai datarwa Allah ne mai shiryarwa na bin hanyar amma nuna hanya kuma annabi aka aiko yayi ayar mu ta karshe Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin Allah shine ya halicci sammai guda bakwai wa minal ardi mithlahunna kuma ubangiji subhanahu wataala kasai ma ya halicci kwatankwacin su kenan sama bakwai kasa bakwai muke da su shi yasa hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya'khudhu ahadun shibran min al-ard bighayri haqqi la ya'khudhu ahadun shibran min al-ard bighayri haqqi illa tawwaqahu Allahu ila sab'i ardina yawm al-qiyama duk mutumin da ya kara taku daya a filin da Allah ya mallaka masa da kazo zaka yi gini sai ka dan shiga filin wasu koda da taku ɗaya ne to iya wannan takun daga nan taku ɗayan da kai setting sa za a tara ƙasar ta tun daga inda kake zaune har ƙasan bakwai za a tono ƙasar setting gurin a dora maka ita ce azaban karantashin alkiyama da Allah taku ɗaya taku ɗaya ko daga nan zuwa ginin can a debi takun ɗaya ƙasa da ƙasa zuwa can ai masifa ne ko to ina wanda ya saci fili kuma da yake masallacin nan in filin ya kai masallacin nan to iya fadin masallacin nan za a tona har ƙasa ta bakwai a tara ta abuhuna a dora masa shine azaban sarantashin alkiyama yanzu ana sata ana shiga fili mutane ko ba a shiga yanzu satan fili ma ya zama da kokolwa ake ku sai da ake in kaga filin da ya burge ka kai a sayar maka anki kai lalaman anki to sai ka bari in mai fili bai je gewaya ba sati ɗaya sati biyu sai kawai ka sai block ka sai siminti ka nemi ma'aikata ka ba su plan kawai ka je a ce a fara gini in aka fara gini a filin wani in an zoce la ai mistake aka yi ka rusa a mu je kotu in an je kotu a bada hakuri in ya gagara a ce a yi shari'a wani kuma da gangan ma zai je kuma wallahi ana yi da gangan ya ce a yi shi yasa da aka samu wani uba dan duniya dansa aka je aka saci filinsa ta wani bangaren ta bangaren kawai wani mutum da ya ga filin sai ya je ya gina sati uku yaro bai je ya zaga fili ba sai da ya je sati uku ya samu fili ya kai hallinta an kai hallinta ba har an saka irin wannan karfin hakan nan wanda in an sa wannan karfin kan me za a yi rubi ko yaro hankalinsa ya tashi ya je ce baba na je na samu fili na an yi gini har an kai linta baban kuma da kimi ya san ana irin wannan satan ya ce alhamdulillah wani ya maka gini ya ce baba ne na sa ce ka yi haƙuri mana kwantar da hankalinka akwai kudi a account ɗinka yanzu ya ce eh ya ce kudin account ɗinka zai isa rufi ya ce eh ya ce kai kuma yanzu nan ka je ka saya kar a yi dare ka nemi masu aiki ko za ka ɗinka musu kudi a yau a rufa a fara plaster yaro ya ce aka rufa fili aka rufa guri aka fara plaster a ranar washe gari aka hau plaster aka siyo kofofi aka sa aka ja gate aka rufe in ya isa ya zo yi magana aka zo za a fara rigima ina waye aka nemo mai fili ya za a yi ya za a yi ha fili na ne ni na yi gini ai wani gini ka yi ai kar ma ka yi daya gini tukunna don an yi rigima tun da rigimar yake so kar ma ka yadda ya yi wani gini ban san ma ka yi wani gini ba ina dalilin ka na cewa ka yi gini don an so yayi a zo a haɗu a tsakiya to ku ga fa yadda ake sace sacen filin nan ku ga basifar da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin yana nuna mana sama guda bakwai ne ƙasa ma guda bakwai ne ya tanazzalu al'amru bainahun duk wani al'amari yana saukowa tsakanin sama da ƙasa qur'ani ruwan sama al'amarin rayuwa duk wani abu yana sauka a tsakanin su litalamu annallaha ala kulli shay'in qadir dan kusan Allah mai iko ne akan komai wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kusan ubangiji ilimin sa ya gama komai kai Allah mun gode maka to akwai fa'idodi a wayannan ayoyi din akwai fa'idodi da yawa bari mu yi abin da ya sawwaka na farko Allah ya ce wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha alqaryatai nawa suka saba ubangiji warin ubangijin ta da manzon Allah muka halakar da ita wannan bayani ne ga shugabanni da kuma yan siyasa wallahi haka nassin wani malamin tafsiri ya fada yake cewa bayanun li ashabir ri'asa wa rijalis siyasa wannan bayani ne ga masu shugabanci da yan siyasa anna halakar duniya bi fasadid din halakar duniya fa yana faruwa ne idan ba a rike addini hannu biyu ba wa anna amnal qura wa tumaninatal alami bil hifazi ala din wallahi zaman lafiyan ƙasa country da samun kwanciyar hankalinta shine shugabannin su bi addini kuma su sa a yi addini a bi addinin Allah kuma su ma su bi addinin Allah in ba haka ba wallahi ba za su ji daɗin ƙasar ba za su ji daɗin mulkin ba duk waɗanda suka zauna suke addini a ƙasashensu suna jin daɗin mulkin nan kaje kankan misali kace Saudiya kaga yadda ake jin dadi adalci ake so za a aikata student a Saudiya almajiri a Saudiya Arabia yafi babban zababban dan siyasa akan kujeransa kwanciyar hankali da nizuwa kana kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin garin Madina dalibi za a tura masa motar za a dauke shi a kai shi wajen ibada wata za a bashi allowance sa in bai da lafiya asibitin da minista daga kasar ka zai tashi yaje kaga in ba lalacewa irin tamshuwa gabanin Afirka ba mutum ɗaya ba zai iya gina asibitin da a ture ba dole a samu irin sa ba a irin kudin da suka sata amma ba za su gina ba sai dai su yi rashin lafiya su tafi Turai su tafi Saudiya su tafi kaza to minista daga nan zai iya tafiya Saudi Arabia ya je a hada su gado daya ko daki daya ko asibiti daya da student dan Najeriya dan talakawa da yake nan kuma gwamnati ta tare da masa wannan abu dalibi zai tafi hutu zai hau business class yadda kake hawa kana student to wannan fa dalibin da nake fada fa bako dan wata kasa da aka dauka karatu a can to ina kuma ga dan kasar ina ga dan kasar ni dai na san abin da dalibi a Saudi yake ci mai aure wala wasu manyan masu mulkin ba sa ci a Najeriya ba sa ci tunda duk madaran da muke sha duk mai ciwon typhoid ne tamu duk akwai typhoid amma ta Saudi an gyara laban zabadi mara'i daskararren nan ba da cokali ba muke ci wallahi da cokali amma a Najeriya kana jin tsoro Allah ya saka wa dan uwanmu Alhaji Tukur yau kun san sunansa ma kenan ko kun san waye Alhaji Tukur Alhaji Tukur mai kamfanin Rufaida wannan Rufaidan da kuka gani yarsa ce muna hira da shi nace yarka ta sanu a duniya fiye da kai sai ya ce ni waye san ni ba waye san shi nace akai ba san ka ba to sunansa Alhaji Tukur bawan Allah mai mutunci shi da kansa ya tashi ya tafi Saudiya wallahi ya ce mana Rufaidan nan da kuke gani duk ingredient da ake sakawa mara'i sai da suka kwafo suka tambaya suka ga ya ake suka zo suka samu technician suka samu ma'aikatan suka samu kaza alhamdulillah bawan Allah ne nagari na je har cikin har kempi na gaida mahaifiyarsa mai addini da masu bin Allah su ne zaga in za su yi abu ma za su yi abu mai kyau so da haka ina jan hankalinku da kulazimci Rufaida kar ku ce dan kamfanin abokina ne ko a sha Rufaida shi na yadda da shi na yadda da kamfanin shi yasa a gidana Rufaida baya yankewa wallahi baya yankewa ka tambaye su in zan yi talla ba zan yi na abokina ba insha Allah zan kawo muku Rufaida na tuno zaƙinta ne da ɗanɗanonta gardi akwai mai filebo akwai marar filebo wallahi ina faɗa muku har cikin zuciyata wallahi mutumin nan wallahi ya mana abun da irinsu ba shi kadai nake faɗa ba duk mutumin da zai je wata ƙasa ya ga wani abu na mutunci ya ɗauko ya kawo gunda al'umma za su amfana yanzu bari in ba da garin misali ku yi haƙuri kai na fasa yanzu misali abokina Professor Mansur Isa Yalwa ya je ƙasashen waje ya ga irin manyan makarantun nan da yara suke amfanuwa ya zo yana yin irin ta Bauchi yanzu misali Umar Dokaji ya kawo Al-Afad a Gombe ba a amfanuwa yanzu wannan anguwan in ka ce irin karatun da ake baka standard na Al-Afad a matsayinka na ɗan talaka in kace zaka je makarantar da zaka samu irin wannan wallahi ba zaka iya ba amma mun bada damar da yadda dan mai kudi zai je samu karatu standard to mu kuma mun sa kudin da dan talaka zai iya zuwa ya samu irin karatun da dan mai kudi zai samu kuma mun je competition an buga da mu da makarantun da ake ga sun fi kowace tsada a nan garin kuma mun yi bitin din su ba mu yi wa dan talaka bugata ba kuma yaran da muka je suka yi competition din wallahi ƴaƴan talakawa ne yanzu yarinyar mu da ta samu best result a wani packet da aka bayar ƴar nan makarantar ne almajira ce babanta almajiri ne annan kuma aka ba shi karatu kuma dan abin da ake biya ba na kirki ba abin da nisa na fadi cewa rufai da tayi Allah ya mana jagoranci to a kowane gari duk wanda zai yi kokari ya kawo abin arziki wallahi irin wannan zaka tafi sai ka dan samu wanda yayi kama da irin wanda ake fara a waje din kamar yadda sunna TV Allah ya musu albarka da a ina muke samun labarin ganin TV hadadde irin wannan ba za mu ce jazira za mu ce almajidi za mu ce abin nan saudi 1 saudi 2 duk da larabci ne Dr. Ibrahim Disina da sauran makamantan ƴan uwa suka jajirce aka zo aka yi mana na Hausa namu Sunna TV bata yi ba Rufai da bai yi ba o sai kun sha hai kun shaida Allah ubangiji ya mana tawfiki Allah ya mana jagoranci subhanakallahu bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik insha Allah ta'ala wani sai gobe da izinin Allah zamu shiga suratul tahrim wannan sura za ku ga yadda ake kishi in dai kishi ne to subhanakallahu bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh